أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد أنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غوديا تاتبتا غا الله مي غيرما دا بوا يا دي قدرتا من حدوا ا wannan sahiya ta lahadi a yau muna 13 ga wata na 6 hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1443 wanda haka kin ya dace da wata na hwari a shekara ta 2021 a yau muna 16 kenan ga wata na hwari ƴan uwa musulmi wannan zai zamanto mana zama na faru na 16 a cikin salo da hanyoyi da ya kamata mu bi a lokacin da muke so ya zamanto yaran mu sun samu kimtsin da ya kamata sun samu tarbiyyar da ta kamata saboda duk yanda al'umma ta kai ta kawo idan ya zamanto waɗannan yaran da suke ciki matasa ba a ba su wani abin da ya shahi kimtsi ba na tarbiyya to wannan al'umma ce wadda take al'umma ce rushashiya ubangiji subhanahu wata'ala ya kiyaye ƴan uwa musulmi a yau ina so zan yi magana akan abin da ya shahi yara waɗanda suke matasa bimana kana da diya ko kana da ɗa wanda ya kai shekaru irin na balaga a lokacin da yake jin cewa kai ma da kai da shi kusan abin duka ba bambanci ko da makamancin wannan ƴan uwa musulmi ubangiji subhanahu wata'ala ya halicci dan adam akan salo na abin da ya shahi matakaiya na rayuwa daban-daban a lokacin da yake dan karami akwai irin tunanin shi a lokacin da ya tasa akwai irin tunanin shi akwai lokacin da ya kai cewa yana cikin wani yanayi na yana jin cewa a garin nan la'alla zai iya ba kowa kashi yana jin kanshi cewa shine karshe tana jin kanta cewa ita ce karshe a lokacin da yara suka kai irin waɗannan shekaru to ya kamata uwaye kuma su sake salon mu'amalantan rayuwa da za su yi da waɗannan yara saboda yanda shekarun suka sake to haka su ma ɗabi'un yaran da wannan ɗinsu ya sake da haka kenan ya kamata salon da ya kamata a bibiye su na tarbiyyantar da su da nutsar da su da kai su inda ya kamata ya zamanto ba a bar su ba ya zamanto ana biye da su duk mataki bayan mataki shekarun da yara suke takawa daga shekara misali shekara 13-14 zuwa kusan shekara 30 waɗannan shekaru ne waɗanda suke siffantuwa da shekarun da wasu malaman tarbiyya suke kira su da suna shekarun hauka bimana yaron yanda ka san cirarren mahaukaci haka yake kuma duk mutumin da yake rayuwa a yau idan ya kalli matasa idan ya ga wani abin da wasu matasan suke yi zai ga cewa lalle ya gaskantu saboda zaka ga ana wasu abubuwan da ba su da wani alaka da amfanin rayuwa ba su da alaka da amfanin da ya shahi addini amma haka zaka ga matashi ya kafe kai matashi ya ta kafe kai akan cewa sai sun aikata wannan abu akwai hanyoyi da ya kamata uwaye su zamanto suna lura da su a bangaren da ya shahi mu'amalantan yara idan suka kai irin wannan mataki na rayuwa kuma lasiyama idan aka yi rishin dacen cewa yaron ya dan taso ya kai wannan matsayin a daidai lokacin da kuma bai samu kimtsin da ya kamata ya samu ba a baya to iya da kyau uwaye su kula da waɗannan abubuwa abu na farko shine ittiba'ul asalib ghairal mubashira haythu anna al murahaqa la yuhabbidhu an yumla alayhi al awamir bimana ittiba'ul asalib abi wani salo a lokacin da ake so ya aikata wani aiki abi wani salo ba salo ban irin na umarni kai tsaye saboda a cikin ɗabi'un halin matasan da suke cikin irin wannan shekaru ba sa son kowane lokaci kaza bari kaza kakkai kaza zauna can iya da kyau a lokacin da zaka riga yi mishi irin wannan maganganu ko kuma ga abin da kake so yayi, to ya zamanto a cikin hiwar ne, a cikin tattaunawa ne, a cikin maganganu da kake da su yau da gobe. A lokacin za su gane cewa baba kaza yake so, a lokacin za su gane cewa mamma kaza take so, a lokacin za su iya fahimtar abin da ya kamata su yi. Amma ba ya zamanto kowane lokaci umarni hani umarni hani umarni hani a irin wannan matakin ba ya yi. Ko kuma misali ka riƙa ba su labari da misalai na irin ababen da suke faruwa da irin ababen da suke gudana. Misali yaranka yana kan wata hali ko wani ɗabi'a wanda yake baya da kyawu, to a daidai lokacin wannan sai ka yi ƙoƙarin amfani da wannan dama wajen karanto mishi irin wasu labarai ko kuma wasu halaye na wasu mutane wanda suke managarta, ko kuma wani abin da ya faru wanda wani matashi ya kama hanya kaza amma abin bai yi kyau ba da shi, bi mana abin ya zamanto hatsari game da abin da ya shafi rayuwar shi. Ka riƙa kwatanta wa yaro a hankali irin waɗannan abubuwa, sai ka ga da izinin Allah yaron ya tasirantu, bi mana a cikin wannan maganganun da kake mishi sai ka ga cewa ya ɗauki izina, ya ɗauki darasi. Kenan haka ya kamata ya zamanto mahaifa sun kula da wannan. Ya zamanto kenan daga cikin abin da za ka yi shi ne, a lokacin da ka ga yaro ya ɗauko wata fandara ko ya ɗauko wasu ɗabi'u da wasu halaye, ko kuma kana shinshinan cewa yaron nan kaza yake aikata, to kai ƙoƙari matuƙa a cikin tattaunawa da hirar da za ku riƙa yi da shi, ka riƙa kwatanta mishi cewa kaza iya da kyau, kaza baya da kyau. Abu na biyu, a cikin tattaunawan da za ku yi, ka yi ƙoƙari matuƙa an tuqni'ahu bil hujja wal burhan ad-damir. Ka yi ƙoƙarin gamsar da yaro a lokacin da kake mishi wannan bayanin da hujjoji waɗanda suke bayyanannu, hujjan da zai iya kama hankalin shi. Misali idan ya ɗauko ta ɗabi'a ta kaza, sai misali kuma ga wani yaro a unguwar ko kuma ga wata yarinya a unguwar ta yi kaza, ga abin da ya ritsa da ita, sai ka bashi labari ko ka bata labarin cewa yanzu ki dubi wacce ko kuma yanzu ka dubi wane irin ɗabi'u da ya ɗauko da halaye da ya ɗauko marasa kyawu, yanzu abin ya yi ƙare mishi, gashi nan yanzu ƙarshe wataƙila ya ta gidan kaso, gashi nan ƙarshe la'alla yanzu bai da aikin yi, gashi nan yanzu la'alla bai san la karatun boko wala karatun addini wala abin da ya shahi yanda ake sana'a, ba abin da ya iya, ba abin da ya sani, yanzu rayuwar shi gashi nan tana nema ta lalace ko kuma ta lalace ma, da irin waɗannan misalan da suke gaban idansu, saboda su in ba gani suka yi ba a gaban idansu ala ardil waqi', to ba lalle bane ba su iya gaskantawa. Kenan kai kokari ka kwatanta wa danka hanyoyin da ya kamata ya bi, amma ta hanyar salo da usulubi da bashi hujjojin da za su iya gamsar da shi, ba kawai bai zamanto mujarrad umarni kawai, ikaza bari kaza, sai riga jin cewa an yi koma gehe kamar duk duniyar nan babu wanda ya takura mishi kamar mahaifin shi, babu wanda ya takura mishi kamar mahaifiyar shi a irin wannan shekaru na ƙuruciya. Haka yaran suke ji, wani yana ga cewa mamma ta fiya zahi, baba zahin shi yayi yawa. Kai kokari in kai umarni ko kuma ka bada wani abu, to kai kokarin biyo baya da bayani lokaci zuwa lokaci akan cewa kaza ho da nace ai kaza ne, saboda irin abubuwa kaza da kaza da suke faruwa na rayuwa na yau da gobe. Kenan kai kokari kai ikna'in yaranka, yakka ce misali ba ta jin magana, ka zauna da ita wacce kiji tsoron Allah, wacce ki kaza, ka kwatanta mata yanda rayuwa take a haƙiƙa ne, bi mana me amfanin haka. Yanzu in kika aikata wannan abin da kike aikatawa, yanzu mustaqbal din rayuwanki ya zai kasance, gobenki ya za ta kasance, wannan abin da ake aikata na ba daidai ba, duka hon lokaci ne gare shi muqayyad, bi mana lokaci gare shi ƙayyadadde. Wata rana tabbas kina so ba kiya so wanda suke wannan abubuwan da ke na ba daidai ba, wanda suke kazan nan, lalle tabbas fasawa za su yi, koma wani wuri za su yi na daban, a lokacin ke rayuwarki ya za ta kasance. Yanzu me amfanin haka, kamar a cikin nutsuwa, a cikin jan hankali, kama yaro karatun da zai ji karatun ya kama kanshi, ka mishi bayanin da zai iya kama kanshi. Abu na uku, a yi ƙoƙari yaro a cikin hal lokacin da ya taso cikin ƙuruciyar nan, a yi tauzifin ƙudurat ɗin shi a kan abin da ake ga cewa kamar nan ya yi karkata. Kowane yaro in ka karance shi za ka ga cewa wani ga abin da yake so, wacce ga abin da ta yi so. To uwaye a irin wannan yanayin kar ku lankwasa ku ce dole sai kaza, matuƙar abin nan ko ba addini bane ba, bi ma'ana wata sana'a ce ta rayuwa, wani abin da ya shafi karatu ne irin na duniya. Yanzu misali, zan ba da misali da abin da ya shafi karatun boko. Yaro da yawa za ka samu yana zuwa boko, yana zuwa yana zawa. Wani zai bude baki ya ce maka, wallahi malam, abin da yasa nake zuwa kawai baba ne ya matsa cewa dole ne nayi. Shikenan. Sai su zo bokon, wani daga cikin ɗabi'ar, wani asalin ma baya in ya fito daga gidan balakol din ba yake zuwa. Kawai ya shiga yawon gantalin shi. Wata asalin an ta fito ba malakol din take zuwa ba. Tashi ta yawon gantalin da. Wani da yazo lakol din kuma, to hankalin shi ba wajen karatun ba yake. Hankalin ba wajen karatun ba yake. Saboda waɗannan yaran da kuke gani, inda a ce suna tsaya suna karatun da ya kamata, magana a zo a ce an yi jarraba ƙarshe an samu percentage 30%, wane ne, wasu abubuwa makamantan wannan, ba zai taso ba. Yana maka nuni akan cewa lalle ba karatun ba ake. Kuma kaso mai yawa yana ɓangaren su yaran rashin maida hankalinsu akan su yi wannan. Asalin wani baya so. Ko kuma yanzu ga misali, yarinya ana bibiyan ce a dole sai ta samu brebe, dole sai ta samu bak, dole sai ta yi wani ne tukun za mata aure. In ka tahi ka iske alakol inda take karatu, sai ka ga 0 bata san komai ba, ba niyyarta karatun ba ko ba karatun take ba. To wannan duka suna nan. To danka kar ka lalata mishi rayuwar shi ta hanyar bata. Akwai yara da yawa wanda lokaci ne kawai ake batawa. Lokaci ne kawai ake bata shi, ba kai shi ya koyi aikin hannu ba, ba a kula mishi ba a bangaren da ya shafi karatun na addini, ya kiyashi yanda ya kamata. Sannan an zo an bar shi a wannan bangaren, ba so ba yake, ba yi ba yake, wataƙila bai da nivon da zai yi wannan aikin. Sai kaga kawai lokaci da shekaru sun tafi a banza, sun lalace a banza ba tare da wani amfani ba. Don haka iya da kyau akan uwaye a ɗiyanku a lokacin da suke cikin halin wannan ƙuruciya. Iya da kyau ku kula da mai suka hiba ƙarhi. In dai wannan abun akwai alherin rayuwa tare da shi, bai ci karo da addini ba, to a ba su ƙarhi a wannan ɓangaren, kar a ɓata lokaci a wasu abubuwan da masu ba. Abu na hudu, ga dukkan mutumin da zai ba da tarbiyya, shi wa dole ne a kan shi iltizamul murabbi bil qiyami wal mabadi wal usus addiniya allati tumahhidu lahu at-tariq litarbiya. Wajibin dukkan wanda zai tarbiyantar ya zamanto ya lazumtu shi a karan kanshi, ya zamanto iya da tarbiyar, ma'ana iya da qiyam, iya da halaye da dabi'u masu kyawu. Saboda faqidu shay la yu'dihi, duk mutumin da ya rasa abu bai yada abu a hannun shi, to ba zai iya doka ba kuma ya ba ma wani. Kenan anan ana buƙatan ke mahaifiya da kai mahaifi ku yi kokari matuƙa ku zamanto mutanen kirki a lokacin da za ku ba da tarbiyya. A lokacin tarbiyya za ta yi muhimmanci. So da yawa duk mutumin da yake shari'a za ka ji yana ambata cewa in aka samu matsala tare da misali yaro ko yarinya, aka gayyato mahaifin shi ko mahaifiyar shi, sai kaga idan mahaifin ya ɗauki magana ko mahaifiyar ta ɗauki magana, sai kaga abin ashe abin san makal. Yaron daga can ya dusano, su kuma suna cewa man shabaha abahu fama zalama. Yaron da ya koyi mahaifin shi, ai bai zalunci ba. Da haka wajibin uwaye ya zamanto an kula da kyau, an kula da abin da ya shahi a ku a karan kanku, ku kiyaye dokar Allah subhanahu wata'ala, ku kiyaye iyakokin Allah subhanahu wata'ala, ku kiyaye kallace-kallace na banza wanda ba su da amfani, ku kiyaye kunnuwan ɗiyanku da ku a karan kanku daga sauraren kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da bushe-bushe wanda abin da yake ruguje da yawa daga cikin gidaje a yau kenan. An zo an sa tele gaba, an zo an sa tashar kaza a gaba, an sa fina-finai na banza, an sa fina-finai, imma ya zamanto da harshen da kake ji ko da harshen da baka ji, ya zamanto wannan abin shi ne ake haskawa ɗiyanka sahi da madaici, bukuratan wa ashiya suke kallo. Kuma ka ce a so nake su samu tarbiyya, so nake su samu da shi su samu halaye managarta ta wace hanya, wallahi ba zai yiwu ba. Dan uwa musulmi, yar uwa musulma, wajibi ne ga dukkan mutumin da yake so ya samu yaro na gari, shi a karan kanshi ya zamanto na gari. Ubangiji subhanahu wataala ya ce wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, lalle waɗanda suka bada kokari, kai wani irin kokari ka bada, ka bar tele ita take tarbiyantar maka da yaranka nan suke dukan komi abu na biyar at-tanwi'u fi wasa'ili tarbiya a lokacin da kake tarbiya kai kokari ka nawwa bi ma'ana ka sassake hanyoyin da ya kamata a bada tarbiya tarbiya ana bada ta bangarori daban-daban ana bada tarbiya ta abin da ya shafi uslubi in yaro yana dan kararrami uslubi irin na wasa daga za ka ga komai abubuwa da ake na yara yana kama da wasa saboda shi a cikin wasan yake dokan abubuwa sannan kai da kake da yaran da suka kai shekaru na balaga kana iya zauwa wata ranka ce misali kana so ka isar da wani sako sakon da kake so ka isar kana iya yin tambaya akan wannan sakon kace ni wai miye hukuncin kaza ko miye matsayin yaran da ya aikata kaza sai ka ba su dama wane ce kaza wane ce kaza wane ce kaza a cikin haka kana iya fahimtar halin kowa a cikin haka kuma kai sai ka jeho irin naka sakon da ya kamata ka jefa a lokacin wannan to kaga wannan hanya ce wadda ana bada tarbiyar ita kamar yadda ana bada tarbiya ta hanyar da ya shahi a rika buga wa yara misali kamar yadda aka ambata dazu wanda wannan kuma usulubi ne hatta na alqur'ani mai girma ubangiji subhanahu wataala yake cewa watilkal amsalu nadribuha linnas sai ya ce wa ma ya'qiluha illa al'alimun watilkal amsalu Allah ya ce wadancan nankan musallai nadribuha linnas muna buga su ga mutane ne kenan ana buga wa mutane misalin al'ummomin da suka gabace ku a baku labarin Adawa a baku labarin Samuda a baku labarin Fir'aun a baku labarin kaza ga irin aikin da aikata da haka kuma ana jan kunnen ku ne ku yi hankali in kuka aikata irin aikin da aikata kuka aikata irin aikin da suka aikata to kuma kuna iya shiga cikin wannan halaka kaga ubangiji ya buga misali dan bayar da tarbiya dan bayar da darasi Allah ya ce wa daraballahu mathalan lilladhina amanu Allah ya buga misali ga wanda suka imani ita ce matar Fir'aun har zuwa ƙarshen bayanin da Allah subhanahu wataala yayi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana buga misalai a cikin abin da ya shahi darussa da yake ba ma sahabbai manzon Allah yake ba su misalin salloli guda biyar yace yanzu mutumin da akwai tafki a kofar gidan shi a duk sahiyar Allah zai huto yayi wanka so biyar bi ma'ana a wannan wunin wanka biyar zai a wuni wannan mutumin da yake wanka biyar a wuni an samu dauda a jikin shi sahabbai suka ce a ina ya mu aikin Allah ai ba za a samu dauda a jikin shi ba sai manzo Allah ya ce to shikenan fa kazalika salawatul khams yamhu Allahu bihin al-khataya ai haka salloli guda biyar su ma duk mutumin da ya lazumce su yake yin su inda ya kamata su ma Allah yana kankare mushi zurubban shi tas duk mutumin da zai kula da ita yayi ta yanda ya kamata bai da kaga nan manzala mi yayi misali ne yake bugawa daka ana bada tarbiya ta hanyar buga misali ana bada tarbiya ta hanyar bada kissa ana buga ana bada tarbiya ta hanyar da ya shahi wa'azi kawai ka zauna da su eh ka kirayi uwarsu a zo a zauna kowa ya zauna eh kai ma wa'azi za ka yi dan abin da ka sani da dan fadakar wanda kake so kai da irin hanyoyin da ya kamata ka sa yaranka lokaci zuwa lokaci ya zamanto kana zama tare da su ya zamanto bayani za ka yi ta hanyar wa'azantar da su akan kowane ɗaya daga cikinku a cikinmu a cikin gidan ne ya ji tsoron Allah ya san kaza ya san kaza ya san kaza ayi bayani warkakke sannan kuma ana tarbiya ta hanyar hiwar tattaunawa misali kana iya kawo matsala kaza sai a zo a zauna sai a bude kowa yayi bayani kai me kake gani ke wace kike gani ke wace ya kai wane ya tunaninka kowa ya bada nashi sai a samu raskwana waɗannan sa daga cikin hanyoyin da yake wajibi ga wanda za su ba da tarbiya su rike kokarin bibiyan su saboda sake salon tarbiyan yana taimaka akan yaro su samu tarbiya in zama to salo guda ne kawai kowane lokaci ba dadi muzuntawa wani kuma bugo kowane lokaci wani kuma tsagi kowane lokaci ha wanda ba tarbiya kake bada ba shi tarbiya kowane bangare ana so a samu shi do kaga na hiwar za a yi ku a daidai lokacin da kuma za ka tarbiyantar da yaranka wasu lokuta ta hanyar ba da tukuici sannan kuma da uba ka yi uba ga wanda ya fandare wa kaza sannan kuma ka ba da tukuici ga wanda ya aikata misali sallah an ja hankalin su an kwatanta musu an yi duk abin da ya kamata yanzu kawai wani lokaci ka musu ba za ta ka shigo gidan ba tare da sanin wannan lokacin sallan ya shiga ba da jimawa ba a irin misali a masallatai an yi sallah ko kuma suna cikin sallah wata kila sai ka zo ka ce wai sallah wanda ya ce a wani yayi wacce ta yi a wani bai ba to wannan da suka yin nan dauki wani abu na kyauta komin karantar shi ka ba su wannan zai kara ƙarfin gwiwa bangaren da ya shahi tarbiya in yaro ya aikata wani abu na madalla to ya kamata a bashi wani tukuici mazalla yana cewa man asgha ilaikum ma'rufan fakafi'uhu wanda ya muku aikin alheri kaga na aikin alheri ne aikata ai abinda ake so ne aikata to fakafi'uhu mazalla ce ku bashi tukuici to kaga anan shi ma haka ya cancanci a bashi tukuici komin karancin wannan tukuicin nan sannan kuma wanda kuma ya saba aka ce ka ai kaza sai aka zo aka samu wani yayi sai a dan kama shi a mushi bulala ya ji a cikin shi saboda bulala tana cikin wasailu tarbiya hanyoyin da ake bada tarbiyar su duk yanda ake ga mutum ya girma billahi alazim aka mushi kirho na kirki wala zai shiga cikin taitayin shi to haka ana bada tarbiya ta waɗannan hanyoyi da hanyoyi makamantan wannan kenan a saban mana a nawa'a ya zamanto hanyoyin da za a riƙa bada tarbiya hanyoyi ne da suke daban-daban kenan kada ya zamanto kawai kowane lokaci usulubin ka na bada tarbiya kawai usulubi ne kala ɗaya tak wannan shine abu na biyar abu na shida shine bina'ul alaqa bainal murabbi wal murahiqin a gina alaqa tsakanin wanda zai bada tarbiya da waɗanda suke matasan nan wanda suke matasa wanda suke cikin shekarun Allah kiyaye bimana shekarun ba sa jin has ba sa ga kan kowa da gashi tana jin maganganun ƙawayenta sama da maganan babanta da mammata yana jin maganganun abakan shi sama da maganganun baban shi da mahaifiyar shi to iya da kyau a samu alaka kyakkyawa zaka samu daga cikin masu bada tarbiya wanda duk lokacin da yake ga cewa ga wani a ƙasan shi to kawai banda kyara da hantara alaka dai mara kyau tsakanin shi da shi to kaga a lokacin ba zai iya buɗe ya hodi maka wasu abubuwan da ya kamata la'alla a cikin abin da yake hodi akwai gyaran da ya kamata ka iya kawowa amma ya zamanto ba alaka tsakanin kai da su kawai kai yanda ka san wani dodo ko wani ƙwaryan zaki haka kake in ka shigo gida kawai babu alaka mai kyau tsakaninka da ɗiyanka tsakaninka da matarka kana shigowa kowa kawai ne nemi wuri ya zauna a irin haka sai a riga kai wani duk zahin shi amma yanzu ka duba ga dan shi abin da yake yayi zahin banza ne saboda bai tsaya ba ya sa yaron a jiki yanda yaron za su iya fahimtar juna da yaron yaron ya riga hodi mishi abubuwan da yake na rayuwa har ya gyara mishi kawai harare ne da hantara da kyara da sauransu ba tarbiya la sai ma yaro in ya kai wannan shekarun na kuruciya to wannan baya amfanar da komai kyara da waye bai amfanar da komai kai kokari ka dasa alaka mai kyau dan kai zamanto kamar shine a matsayin abokin ka gaba ta shidda at-ta'arruf ala asdiqaihi kai kokarin sanin suwaye abokan danka sannan kuma kai kokari ka rika jan hankalin shi akan yayi hankali akan abokan banza saboda suna lalata tarbiya kai kokari matuka ya zamanto kana kwatanta musu waɗannan abubuwa kwarai da gaske wannan yana cikin abin da zai taimaka akan abin da ya shahi tarbiya ta zamanto mai kyau ce ai uwa musulmi a kasancewar lokacin ya kawo goshi a gurguje abu na gaba shine gaba ta takwas kai kokari yaranka ka rika sa su cikin ayyuka na alheri inda kaga ana wani aiki na al'umma ka kai ka sa su misali ka hutu waje wani waje ana wani sharan wani waje kana da yara misali wanda suna iya wannan aikin matasa sa su a cikin irin waɗannan ayyuka misali irin wuraren da ake zuwa ayi karatu ka riƙa kai su ka riƙa jan hankalin su ka riƙa gwada musu muhimmancin yin karatu sannan kuma da zuwa wajajen karatu da zuwa masallatayya waɗanda duka suna cikin abin da za su sa su taimaka akan tarbiya abu na tara ka zamanto kana ɗaukan su a lokacin da zaka tafi masallaci ka riƙa zuwa tare da su ka riƙa zuwa masallaci tare da su sannan kuma abu na goma wanda shine na ƙarshe shine kai kokari matuƙa ya zamanto a cikin rayuwar da kuke yi kar ka zamanto mutumin da yake kyaran diyan shi da walakantar da su a gaban mutane. Bi ma'ana duk yanda dan shi ya kai ga girma, ma'ana yaro yana cikin uruciya yana jin shi yanzu ba wanda zai iya duba ha gani nan kwanan ba aka ce a wasu yara sun zo sun ma baban wani abokin su kashe cewa kar ya ƙara ma wani hada wani hubas ne. To shi dama a bangaren da ya sha yaron da ya ka irin wannan shekarun na abin da ya shahi uruciya baya halatta gaskiya ko a addinance duk da danka ne danka ne amma dai baya halatta kamar munana alaka tsakanin kai da shi ta hanyar za ka rika kyaran shi kana zagin shi iyayen da kaga dama wannan addini bai karantar da haka ba kuma la siyama a gaban mutane haka kawai ka sa shi gaban ka nuna cewa ba komai bane shi wannan iya ɗaya daga cikin abin da shedan zai zo ya fusata shi kuma ƙarshe da kai da shi ku kasa fahimtar juna sai ka ji a ce ai an tayi sulhu wani da shi da uban shi fusata shiri to ina amfanin haka kaga kenan iya da kyau ya zamanto ka kiyaye duk da yaron ka ne danka ne amma kuma iya da irin daraja shi ma da Allah subhanahu wataala ya mushi ta hanyar cewa karka dauki salon tarbiyantar da shi ko kuma a ihtiqarin shi kaskantar da shi da walakantar da shi wannan bai amfanar da komai kai kokari ka nuna cewa shi ma mutum ne mai muhimmanci ka nuna cewa mutum ne shi ma wanda lalle kana ji da shi wannan zai taimaka akan ya kiyaye dukkan wani abu da yake na banna ne gurgurun hali sanan wa musulmi bayan wannan gaba ta goma dukkan mahaifa wajibin su ne su tashi haikan akan abin da ya shahi yin addu'a da neman tanyo a wajen Allah subhanahu wataala akan cewa ubangiji subhanahu wataala ya kama musu annabawan Allah suna addu'a akan cewa Allah shirye su shirye da zuriyar su kaga da ni da kai da ke min babi aula mu hicin canta mu yi wannan da haka mu yi kokari matuka cikin dare mu rika tashi lokutan da ake addu'a mu yi kokari mu rika roƙa waɗannan yaran shiriya saboda idan suka shiru al'umma za ta shiru da izinin Allah subhanahu wataala fatan mu ubangiji subhanahu wataala shirye da mu karantar da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita bizal qadri kifaya wa subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.